Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 30 ga watan Disamban shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Da Alfa Radio a birnin ku ba san kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yanko mai kere ne tare da Murtala Faruk sanyin da zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji lahutannin mu ga kanin labarai.
Wani harin roka da aka kai a dukin yayi mayakan yan awarin kudancin Yemen yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 10 da kuma raunata wasu da dama. Adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola da yanzu haka ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Amurka ta kai hare-haren soji a Iraki da Siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar wani ba Amurka dan kwangila.
To kadan labaran kenan. Bayan labarai za ku ji fashin baki da Professor Bube na mai waya mana akan sabon kuɗi da kasashen ECOWAS za su yi amfani da shi na ECO a wannan shekaran da kuma wani sabon batu da ya kunno kai akan batun.
To ana dibin nan da 2020 wato nan da ƴan watanni kadan mu shiga cikin wancan ECO din na ECOWAS gaba ɗaya na ƙasa 15 sai ga ta ulta hoto ta nan wajen masu minahicci sun fara minahicci kenan.
A kasar Ghana kuma duk da kokari da hukumomin kasar ke yi akan jefa kananan yara cikin ayyukan bauta ana ci gaba da samun wannan labarin. To ko menene yasa haka?
Ba wanda zai yarda yayi wannan amma cikin talauci da mishi ciki ko rashin ilimi da ka samu mai shi yayi marhabi da irin zattuka.
Sarfila Shingumal kuma zai shigo mana da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Wani harin roka da aka kai a bikin yayi mayakan yan awarin kudancin Yemen yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 10 ya kuma raunata wasu gwammai. Wani mai magana da yawun mayakan da ke haɗin gwiwa da Saudi Arabia ya zargi mayakan Houthi da ke da goyon bayan Iran a Yemen da kai wannan harin. Waɗanda suka tsira sun taimakawa waɗanda suka raunata daga harin na roka a kusa da wata rumfar 'yan kallo a wajen bikin na yayi dakarun mayakan 'yan awarin. Wani hoton bidiyo ya nuna fashewar rokar sa'adda ta da ke rumfar 'yan kallon. Irin wannan harin da mayakan na Houthi suka kai a watan Agusta ya kashe babban kwamandan mayakan General Munir Mahmud Mashali.
هذا الاستهداف العسكري هو ناتج عن الحرب الدائره بيننا وبينهم
ومجيد الشعيبي مما كان دا يوان داكارون تصرو يا شيداوا كفر ياد لاباران لارباوا تشيوا ان هوتي سن حربا روكا اكن فاريتن داكارون daga bangaren arewacin garin Delia inda aka kai harin. To sai dai kawo yanzu mayakan na Houthi basu doki alhakin kai harin ba. Adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin mutane 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola da yanzu haka ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a alƙaluman hukumar da ke kula da lamarin a cewar jami'an kiwon lafiya a jiya Lahadi. Mummunan tashin hankali a yankin ya kawo cikas ga kokarin kawar da cutar a lokaci na baya-bayan nan da ta barke a ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda ta fi kamariya gundumomin gabas na arewacin Kivu da Ituri. Yankunan biyu da ke fama da tashe-tashen hankula tsawon shekaru 20 sun fuskanci kai hare-hare ga jami'an lafiya da ke yaki da cutar ta Ebola a lokuta da dama da dakarun mayakan rundunoni da dama suke kaiwa wasu lokutan har a sansanonin kula da cutar. Fiye da mutane 200 ne aka kashe a tashe-tashen hankali a yankin tun daga watan Nuwamba a wasu arangamomi da ake dangantawa da dakarun haɗin gwiwa na ADF, ƙungiyar mayakan da ta samo asali a ƙasar Uganda wacce kuma jami'ai ke zargi da kisan kiyashi a 'yan makonnin baya-bayan nan. Amurka ta kai hare-haren soji a Iraki da Siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar wani ba Amurka dan kwangila a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro. Dakarun Amurka sun kai hare-haren ne a daidai wurare 5 na Kataib Hezbollah ko kuma mayakan Hezbollah a Iraki masu goyon bayan Iran a cewar Jonathan Hoffman a wata sanarwa. Amurka ta zargi mayakan da kai harin na roka a ranar Juma'a da ya yi sanadiyar mutuwar dan kwangilar wato dan kwangilar tsaron Amurka a wani sansanin soji dake kusa da Kirkuk a arewacin Iraki. Jami'ai sun ce maharan sun harba rokoki kimanin 30 a harin na ranar Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka bata bada cikakken bayanin yadda aka kai hare-haren ba, to sai dai ta ce harin na Amurka wato ya shafi sansanoni uku na mayakan a Iraki da kuma wasu biyu a Siriya, ciki har da ma'ajiyar makamai da kuma sansanin tsare-tsare na mayakan. Hoffman ya ce hare-haren za su sanyaya gwiwar mayakan daga kai wasu hare-hare kan Amurkawa da kawayensu na gwamnatin Iraki a nan gaba. Mayakan Hezbollah na Iraki da suka balle daga kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon suna aiki ne a karkashin kungiyar mayakan da gwamnati ta haramta, mafi yawan su kuma suna da goyon bayan kasar Iran. Labar to marin labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mai bada shawara a sha'anin tsaro na fadar Amurka ta White House Robert O'Brien ya ce ba zai so yayi hasashe ba amma kasar Koriya ta Arewa da kuma wato akan kasar Koriya ta Arewa da kuma barazanar ta ta bada kyautar Kirsimeti, amma ya ce Amurka za ta damu idan Pyongyang ta yi gwajin makamin nukiliya mai cin dogon zango. A wata tattaunawa a kafar yaɗa labarai ta ABC, O'Brien ya ce kasar za ta ɗauki matakan da suka dace a matsayinta na jagorar ƙasashe da suka fi ƙarfin soji da na tattalin arziki idan har Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin gwajin. O'Brien ya ƙara da cewa Amurka tana da hanyoyi da dama na mai da martani. Koriya ta Arewa ta gargadin bada kyautar Kirsimeti muddin Amurka bata cika wa'adinta ba nan da shekara ɗaya ba na sassautowa daga matsayarta akan tattaunawar nukiliya wadda ke kwan baya tun a watan Fabrairu. Jami'an Amurka na cikin shirin kota kwana a kan yiwuwar gwajin na nukiliya mai cin nisan zango tun sa'ar da Koriya ta Arewa ta bada gargadin. Duk da yake hutun Kirsimeti ya wuce, to amma Koriya ta Arewar Koriyar ta Arewar bata yi abinda ta kira kyautar ta Kirsimeti ga Amurka ba. Dangantakar kasashen biyu na ƙara kasancewa abu mai wuyar sasantawa. Tattaunawa akan warware makamin nukiliyar kasar Koriya ta Arewa ya shige bacci tun sa'ar da taro na biyu tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai sami nasara ba a farkon wannan shekara. A ƙarshe fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaban ƙasar Vladimir Putin a wata ganawa ta wayar tarho da aka kira daga Rasha ya gode wa shugaban Amurka Donald Trump akan bayanan da aka tura ta hanyar aikewa da sakonni ta musamman wadda ta taimaka wajen hana ayyukan ta'addanci a Rasha. Ba a sami tabbacin hakan ba daga ɓangaren Amurka. An ruwaito cewa kiran na wayar tarho ya kunshi tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa na ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a cewar safin yanar gizo na fadar ta ƙasar Rasha. Ofishin na shugaba Putin ya ce shugabannin biyu sun yi yarjejeniyar wanzar da dangantakar ƙasa da ƙasa a yaƙi da ta'addanci, to sai dai ba a bada cikakken bayani akan hakan ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, masana na ci gaba da fashin baki akan sabon kuɗi na ECO da kasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ke niyyar amfani da shi a cikin shekarar 2020 wanda ke kamawa jibi idan Allah ya kai mu, da kuma wani sabon kuɗi na ECO da kasashe takwas redon Faransa a Afirka ta Yamma da shugaban Africost Alassane Ouattara ya sanar wanda za su yi amfani da shi, lamarin da masana ke kallo a matsayin mai ɗaure hankali. Farfesa Bube da Maiwa na Jami'ar Diouf a Senegal ya yi wa Alheri Grace Abdu ƙarin haske akan wannan batun.
Abinda mutane ke zargin ta cewa da kamar turawa ne ke shigowa, a'a ba wai turawan ba ne, abun ya fito daga ECOWAS ne, to amma shekaran jiya ne aka sayo kura cikin gargin rago. Me kura cikin gargin rago? Kasar Faransa da ta kewaye duk matakin da ECOWAS da nazarin da aka yi a cikin ECOWAS ta kewaya wa'ancan kasashe nata wanda ta yi zaman mulkin mallaka, da yake tana fatan su ta arzikin su ta fannin kudin su, ta kewaya ta ce wai ita ma za ta yi ECO. Waɗansu sun ce wai a gyarawa ne ake yi kafin a shiga cikin wancan ECO. Yo, an san da cewa Faransa ta jaye ta yi ɗan abin nan, amma har yau tana ciki. Wato manufa shi ne cewa radda an ka samu an ka haɗa gwiwa a cikin waɗannan ƙasashen 15 wato da kura cikin garagen rago kenan wato kasashen nan takwas masu aiki da sefa yanzu su za su sayo kasafarin shi cikin garagen nan na rago abinda muke fata shine cewa dai karan ragon da a cikin garagen kada yarda wannan kurar ta yi banna wato kattar da ita wato kasa Najeriya da ya zamanto ita ce kamar jagorar wannan abin saboda cikin wannan kasashen 15 duk ta yi su arziki ita ce mai kuma yawancin mutane za mu tambayin cewa Najeriya ba za ta yarda ba a shigo da kasafarin shi cikin wannan yanayin eco na gaskiya na eco wasu ba eco wancan na alatan wata raba
eh wato menene ya bambanta wannan eco da ake batun Faransa ta shiga ciki da kuma ainihin shirin da ita kungiyar eco take da shi tun farko
abinda eco take dauke da shi shine cewa mu za mu ga ba za mu ga kudin mu a nan gida kuma za mu karfafa shi idan mun ga kayan mu suna shiga cikin duniya za mu rage shi wato ya zamanto mu ne ke da kayan mu kuma abin za ya amfane mu shine eco na eco wa kasa 15 bancin wannan kasa 8 na da ke aiki da sefa sai a sa Najeriya a sa Ghana a sa Liberia a sa Saleo a sa Guinea Conakry a sa Gambia sa'anna dauko waɗancan ƴan tsibirin na Cabo Verde su ma a sa 8 da 7 su ne 15 to amma ana na an bi hanya waɗansu shugabannin ƙasar tun da kun san da cewa a yanzu shugabancin ECOWAS dai shugaban ƙasar Niger ne a da shugabancin to ana na ana dibin nan da 2020 wato nan da ƴan watanni kaɗan mu shiga cikin wancan ECOKIN na ECOWAS gaba ɗaya na ƙasa 15 sai ga takulta hoto ta nan wajen masu minahicci sun fara minahicci kenan ƙasar Faransa shugaban ta ya tashi ya je can Cote d'Ivoire su bi da alasan watara wai sai suka hudo wani nasu eco can wanda ƙasa 8 wa'ancan masu aiki da sefa su ne kawai a kai to sun ce sun ka ɗan sauyi kaɗan wai wayo saboda wai a ce Najeriya Ghana da sauran kasashen su yarda a shigo radda an ka zo an ka shirya a shigo amma za a shigo da kasa mai cuta a ciki wannan shine kawai nufin su ba wani abu bane wato wannan eco da aka yi sun ci amanar wancan eco na ECOWA har sunan ma da komi da komi tunda sunan na kudin eco da aka hudo saboda na ECOWA ne aka hudo shi to wannan sun ma yi satar suna
to menene ribar yin haka yin wannan kuɗi na bai daya ga kasashe da kuɗin su yake da ƙarfi kamar Najeriya da Ghana
muna da ƴancin kanmu ta cewa da mu karfafa kuɗin ko kuma rage musu saboda kayan mu su samu su shiga cikin duniya na ɗaya kenan na biyu kuma komi mu ne za mu yi kayan mu wato mu za mu buga kuɗin a nan cikin kasashen mu ba wai a ce wata ƙasa can daban ba ta buga wannan kuɗin kuma har yau zirganiya ta kaya na kasuwanci tsakanin waɗannan kasashen 15 abin zai zo da sauki sosai ka ɗauki kaya daga Najeriya ka je ka saida su har ƙasar Liberia da kuɗi guda ba cikin cewa ka je neman canji a iyaka ko kuma ka je neman canji a banki a ce kuma sai ka bi ta wasu kuɗin ko ka bi ta dala ko ka bi ta euro sannan za ka samu ka sayo wasu kaya daga Liberia zuwa Ghana zuwa Burkina Faso ko zuwa Niger da sauransu abin dai yamu ne
to majalla farfesa Abubakar mai waya kenan na jami'ar Diouf a Senegal to duk da kokari da hukumomi a Ghana ke yi na dakile batun jefa kananan yara cikin ayyukan bauta har yau dai batun na ci gaba da zama karfin kafa kungiyoyin rajin kare haƙƙin kananan yara na ƙasa da ƙasa sun yaba wa Ghana da hukunci da ta yanke wa mutane da aka same su da aikata laifi irin haka amma duk da haka akwai sauran rina a kaba Irbad Ibrahim masanin harkar tsaro ne kuma mai fashin baki ne akan harkokin yau da kullum ga kuma abin da yake faɗi game da wannan batu
wanda ke zuwa su yi bincike su fito da irin lamura aka zaka samu wasu kungiyoyi ne da ke zaman kansu amma su zama kungiyoyi ne na kasan Ghana ko kuwa baki ne suka zo Ghana magana na farkon da zan yi gabanin inje kan wangazance shi ne za a yi ɗan la'akari kadan domin wani ya zo shi ya je bayan gari ko cikin birni mai shi ya kirga adadin mutanen da yake yi kadama cece tun da unguwa aka mutane 10 na samu za a linka sauran birane na kasan baki daya yara adadi kaza ne ya kamata a yi la'akari a bibiya a ga kamar ina take kan wannan magana yake
wato maganar kadan na gwada akwai shakka ne akan abubuwa wato alƙaluma da manyan kungiyoyi da hukumomi na kasashen waje suke fitarwa akan Ghana akan irin wannan abu
ba ne cewa kaman akwai shakka kan lamarin amma da yana da kyau idan za a yi bincike aka akwai commission musamman da suke hukumar da ke duban lamarin aiki baki daya nan gana kiran su Labor Commission. Sannan kaga lamarin aiki duniya baki daya gaba daya akwai International Labor Organization ILO. Idan mutum bai kai shekara na aiki ba ya zama mugun abun da ya saba ma doka. A sa yarinya ko yaro mai she aiki. Matsalar da ake da shi kasan gane shine saboda karancin boko ko talauci. Saboda shi matsala ne na talauci da rashin ilimi da ake fuskanta.
Zaka iya bada wani ra'ayi game da irin matakan da ya kamata hukuma ta dauka akan iyaye da suke zuwa su sayar da ƴaƴansu a sa su cikin irin wannan bauta?
Yaudara ne da mutanen da suke sakakkane iyayen da su mutane da ke bukatar ma'aikata. Yaudara ne suke tucen mutane da kuma karya da kage da rashin gaskiya kan wani lamari. Domin za an zo da doki yaro ko yarinya maganar da za a faɗi ma iyayen daban da hakikanin lamarin da ake. Saboda shi har wa yau bugu da kari. Wannan zai koma kan wannan nukutan da na riga na baya ce ta farko cewa akwai talauci da rashin ilimi. Yau ma'aifi ko ma'aifiyan da ta san agunta da damanta ko agun shi da damansa bai yadda saga ga wai wani ya zo ya ce in an ma fita nan an je dan ga irin amfanin da za a samu ba lambar waya za a karbi ba ba san halin da yaron ke ciki ba ba wanda zai yadda yayi wannan amma cikin talauci da na shi ke ciki ko rashin ilimi da aka samu mai shi yayi marhabi da irin zattutuka haka to shi ya kamata mutane kamar mun da muke fashin baki kan lamura aka da sauran kungiyoyi dai da ke zaman kansu ayyana waye ma mutane kai kan wasu lamura aka don su yi su kiyaye kawunansu da iyalansu.
Sarwaji Ibrahim kenan masanin harkokin tsaro kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro a wannan bita da muke kammalawa ta shekarar 2019 mai ban kwana. Za mu duba halin da ake ciki kan daraktan na gwamnatin tarayya a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta Najeriya, Barista William Captain Amuga, wanda ya bayyana cewa sakamakon neman wasu ƙwararru da ma'aikatarsa ta sa wani aiki. Kan tsara manhajar kasuwanci sai suka shiga tara kuɗin shiga na miliyoyin naira. Ba tare da zuba kuɗin a asusun bai ɗaya da gwamnatin Buhari ta ɓullo da shi a shekarar 2015 ba. Sunana Sarfin Hashin Gumel, ku biyo mu cikin shirin. Masu sauraro in za ku tuna Captain Amuga ya ce sakamakon ban kaɗo lamarin ya sanya an rubuta wa tsohuwar shugabar ma'aikata Wumfri ita Oyu ta ɗauke shi daga ma'aikatar, amma lamarin ya ƙare kansa inda aka rubuto a dawo da shi. Dattin shekarar 2017 yake watan gaririya ba tare da samun gurbin aiki ba. Cikin ƙalubalen da ya fuskanta har da samun an sauya ɗan muƙullan ofishinsa, ƙarshe aka naɗa mataimakiyarsa ta karɓe kujerarsa. Captain Amuga ya rubuta wasiƙa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da aka yi kwafi har fadar Aso Rock kan wannan batu na asusun bai ɗaya. Amma har zuwa yanzu dai wannan darakta bai samu wata amsa mai gamsarwa ba. Wannan na ɗaya daga cikin misalai na ma'aikata da suka ambata tsintar kansa a tashin hankali sakamakon fallasa zargin wawura kuɗi daga baitulmalin gwamnatin tarayya. Barista William ya dawo wannan shiri ga kuma abin da ya shaida mana.
Barista William Amuga, faɗa mana wani hali yake ciki ne kan wannan lamarin a yanzu?
To a yanzu kam ana ta yawo da hankalina ba ma da ni ba ki aiki na ba yanzu.
Bayani za ka yi sosai yadda masu sauraron wannan shirin za su fahimce ka. Mun tattauna da kai lokacin wancan minista yana kan gado yanzu an sauya shi daga mukamin. Shin wani hali kake ciki? Dan na san kusan saura ma shekara kamar hudu ne ka yi ritaya gaba ɗaya daga aikin gwamnatin Najeriya.
To har yanzu ni ba bani ofis ba har yanzu. An kiya mai da ni ofis duk da bayanin da na yi. An kiya bayanin da ni ofis.
Menene ya faru da ya sa shi tsohon minista da babban sakataren ma'aikatar suka matsa lamba aka cewa a sallame ka ko kuma a sauya ma wajen aiki.
A bisa ga policy na gwamnati na kan TSA wato asusu na bai daya, muna karban revenue akan aikin da muke yi. Aka nada wayansu kwararru wato consultant kenan ba, aikin da aka ba su dama kawai a bude mana website, amma ta yaya aka yi har aka bude musu kofa wai su dinga kula da tara kudi wanda kuma ta fuskan toka da kuma yarjejeniyar da aka yi na daukan su babu wannan a ciki. Suka dinga tara kudi suna karkatawa a commercial bank. Dalilin da yasa na ba su umurni na ce to su daina abin da suke kafin nan mu san lalle matsayin gwamnati bisa ga aikin nasu ko yana daidai da wannan policy na asusu bai daya din. Shine tushen rikicin da ya same ni, ashe abin da nake su manya su minister da government secretary ba su ji dadin abun ba. To abin da ya kawo suna ta lilo da hankali na suka hada baki da wasu manya cikin gwamnati. To har zuwa yanzu
yawwa ban da Williams na tuna an tura ka zuwa wajen ita tsohuwar shugabar ma'aikata, ita ma yanzu ta bar wajen Winfred ita Oyo, inda ke yi mata bayani wato an mai da kai wajen ta tura ka kai ka wata ma'aikata ta daban, inda ka gamsar da ita akan kai bi cancanta ba tsarin aikin ka dauke ka daga wajen
aikin gwamnati. Akwai kaida da ake bi, so bayan da na mata bayani cewa mu ba a dauke mu a gurin wannan aiki, ta gamsu ta bani takardan koma office. Da na koma permanent secretary ya ki karban wasika, a matsayin haka ne har yanzu ya ki karban wasika, ba na office ba aiki, kamar an kore ni aiki ne.
Wani abu yanzu idan ka shiga ma'aikatar kasuwanci da masana'antu, shin me zai faru kake gani?
Ba su ba ne office, ba da office ba komi. Haka nake ta yawo in naje sai dai in kasuwa da wanda na san so shikenan sai in tafi abuna.
Kana matsayin kuma director a gwamnatin Najeriya wannan ma'aikatar?
Shekara hudu yau ina matsayin director, kuma hukumar daukan ma'aikata Federal Civil Service Commission sun suka bani wannan matsayi, kuma duk abin da ake yi da ni haka nan su ba su da masaniya.
A wancan lokacin ka bamu labarin ka rubuta wasiku har ma wasikar ta isa zuwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa, har ma watakila ga fadar gwamnatin Najeriya. Shin ka samu amsar waɗannan takardun da ka rubuta ga matsalar da ake samu a wannan ma'aikatar?
Gaba daya duk ba wani, har ma na bi baya wajen kama EACC da ICTC wajen Najeriya kai so uku ina bin baya da rubutu. Shiru kamar shuka dusa, ba abin da ake yi. Ni kuma gashi nan ba laifi ne aka same ni ba komai ba, an hana ni aiki don saboda kawai na tada magana kan kudin gwamnati da ake karkatawa. Kuma wannan account din da yake tafiya a kudin gwamnati ke tafiya a ciki a Sky Bank wato Polaris Bank yanzu haka, it's a private account, ba account din gwamnati a commercial bank ai. To amma don saboda na tada wannan maganan aka nuna mun kiyayya, aka yi ta yawo da hankali na kashin da aka lalatar mun da aiki.
Yanzu ne ka za a iya cewa watakila ka yi nadamar matakin da ka dauka?
Wallahi yanzu ma inda nike maka interview din nan ma ba don kai ba na son sake maganan nan ma, wallahi tallahi ba na son sake maganan ma. Ni abin da ya dame ni yanzu man kula da iyali na kawai, inda zan san inda zan samu hankalin. Yanzu duk abubuwa na ya lalace, yara na ba makaranta, ba na iya cin abu yadda ina ciyar da gida na ma. To me nan yake nan? Barwa na in ba don kai ba, wallahi ba zan son sake magana ma kowa don wahalan da nike yi akan wannan abun ne. Kuma wai ni don na kishi da dukkan gwamnati ina kiyayewa, amma gashi abun da aka same da shi
ba mamaki. Williams Amuga, yadda ita gwamnatin Buhari ta yi bullo da wannan asusu na bai daya da nuna a rika amana kan kuɗi ne ya ja hankalin kai ka dauki waɗannan matakan?
Kwarai shi ne abun kenan, kuma na samu karfin ciki don yadda gwamnati ta fito da wannan policy din. To abin da ya kara karfin ciki, na yi wannan aiki kuma gashi ga sakamakon da na samu. So dole ina regretting abin da nike yi, domin iyali na kaɗai suka san wahalar da suke going through.
William Zamuga, faɗa mana me kake so ita gwamnatin Najeriya yanzu ta yi kan wannan al'amari na?
To ni kam a bar ni in karasa shekaruna na aiki na kawai quietly tafi, tunda dai ba inda ban kai kuka na cewa ga yadda dukiyar gwamnati ake ta wasa da shi ba ba ji ba to ni ina roƙon su su bar ni ƙara ka aiki na ni ba zan sake magana kan wannan abun ba kuma wa'adin da ni ke da shi a ma'aikacin gwamnatin ƙarasa in bar aiki.
Amoga shin cikin rubuce-rubucen da kai ka rubuta wata takarda ta isa ofishin ministan shari'a Abubakar Malami?
Ban rubuta ba, amma yadda magana ta tafi EFCC da farko ofis nashi da akwai masaniya domin zuwan maganar EFCC ma ofis din shi aka rubuta labarin da na ji kenan domin da EFCC suka kira ni a March 2017 sun nuna min lalle daga ofis din Attorney General ne aka rubuto akan wannan magana don kuma wani da baki aka je aka gaya ma Attorney General maganan nan sannan aka sa aka rubuta shi daga ofis din shi aka rubuta ma EFCC amma sai da aka dauki kusan shekara daya kafin nan suka kira mu mun je muka yi bayani da ni da director na finance da director na legal service da deputy director of accounts muka je muka yi bayani shiru ba wani abu kuma zuwa karshen wancan shekaran ne aka daga ni aiki wato duk abin da ma yake faruwa wato haushi suke ji cewa na je ina fadin abin da yake faruwa so before the end of 2017 din nan sai suka daga ni wanda har yanzu ba su sake mai da ni ba.
William Zamuga, sauran ma shekara nawa ka bar aikin gwamnati kai da ta?
Sauran mini uku yanzu.
To masu iya magana dai na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Haka kuma muna yi wa dukkan masu sauraron mu fatan alkhairi da murnar shiga sabo shekara ta 2020 lamun lafiya. Yanzu a madadin Nasir Adam Eli Kaya, ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Kuma da lagaja a Sarfi Hashim Gumel yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wani harin roka da aka kai a cikin yayi mayakan yan arewacin kudancin Yemen yayi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 10 ya kuma raunata wasu gwammai. Wani mai magana da yawun mayakan da ke da haɗin gwiwa da Saudi Arabia ya zargi mayakan Houthi da ke da goyon bayan Iran a Yemen da hannu a kai wannan harin. Adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin mutane 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar Ebola da yanzu haka ta barke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Mummunan tashin hankali a yankin ya kawo cikas ga kokarin kawar da cutar a lokaci na baya bayanan da ta barke a ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda ta fi kamari a gundumomin gabas na arewacin Kivu da kuma Ituri. Amurka ta kai hare-haren soji a Iraki da Siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar wani ba Amurka dan kwangila a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro. Dakarun Amurka sun kai hare-haren ne a daidai wurare biyar na katif Hezbollah ko kuma mayakan Hezbollah a Iraki masu goyon bayan Iran a cewar Jonathan Hoffman a wata sanarwa. Mai bada shawara a sha'anin tsaro na fadar Amurka ta White House Robert O'Brien ya ce ba zai so ya yi hasashe ba akan kasar Koriya ta Arewa da barazanarta na bada kyautar Kirsimeti, amma ya ce Amurka za ta damu idan Pyongyang ta yi gwajin makamin nukiliya mai cin dogon zango.
To duka da wannan ne muka kawo karshen shirinmu, sai can da hantsi inda za mu kawo muku ci gaba da hirar da abubuwan mai wa akan sabon kudin Echo da kuma batutuwan da suka biyo baya. Amma kafin mu yi sallama bari mu yi kataziya zuwa ga iyalan Ayuba Kasim Balofashi domin rasuwar yansu Jije Zakariya wanda ya tara su bayan gajeruwan wato doguwar jinya kidan, za a kuma yi jana'izar ta gobe Talata abin a garin Michka. Muna kuma mika ta'aziyya ga Pasto Likita Mantau domin rasuwar Mary Nana Gago Isa wadda ta rasu a ranar Asabar, kuma za a yi jana'izar ta wato yau da karfe 10 na safe. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Mursala Faruk Saina da ya taimaka muka gabatar da shirin da Malam CD da injiniyanmu wato Jim Cook. Baba ya koma ki rike sallama. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.